sashen Hausa na Murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin Murya Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda hatsarin mota ke kawo yawan asarar rayuka a Najeriya a bautu kuma muna da rahoto ne kan raba titina da wasu motocin sufurin fasinja daga jamhuriyar Nijar kuma muna da rahoton taro na bitar kundin bayanan sauyin yanayi muna da shirin tubalin tsaro da sharhin Murya Amurka ne bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka daga farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran bayan shafi sa'o'i 9 ana tattaunawa ji Alhamis wani kwamiti na musamman na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA ya amince da gaggauta amfani da allurar rigakafin cutar corona wadda babban kamfanin harhada magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma kamfanin BioNTech na kasar Jamus suka kirkiro tare an yi wannan shawarar ce a daidai lokacin da Amurka ke tabbatar da cewa ana samun masu kamuwa da cutar fiye da yadda aka taba gani a baya zuwa yammacin jiya Alhamis an samu masu dauke da cutar miliyan 15.5 da kuma jinlar mace-mace zuwa yanzu wajen 281 bisa ga bayanan jami'ar Johns Hopkins daga cikin mutane 22 da ke cikin wannan kwamiti na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA guda 17 sun kada ƙuri'ar amincewa da rigakafin hudu sun kada ƙuri'ar rashin amincewa a yayin da kuma guda ya kaurace bisa ga hujjojin da suka tabbata a kimiyyance amfanin daukar rigakafin corona din da Pfizer da BioNTech suka kirkiro ya zarta duk wata kasarar da ke akwai musamman ma ga masu shekaru 16 zuwa sama ganin wannan kwamitin ya bayyana amincewarsa ga dukkan alamun hukumar ta FDA za ta bayyana matsayinta na ƙarshe a yau dinnan Juma'a ko gobe Asabar rundunar sojin Amurka ta tura babban jirgin yakin ta dinnan na kai har-haren babamai samfarin B-52 tun daga nan Amurka zuwa gabar ta tsakiya jiya Alhamis a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ake ɗaukawa na tauna tsakuwa don Iran ta yi shakkar kai har-hare a yayin da ake zaman tsartsar a yankin a cewar wani babban jami'in sojin Amurka wannan tura jirgi da aka yi ba don wani takamaiman shirin kai hari bane gargaɗi ne kawai ga Iran don karta ballo wani abu abinda babban jami'in na sojin Amurka ya gaya muryar Amurka kenan bisa sharaɗin saka sunansa ya ƙara da cewa kwanan nan sojoji sun ga wani abin da ya kira wasu alamu a ƙasar Iraki masu tayar da hankali da ke nuna alamar Iran ko kuma wasu mayaka masu alaka da ita na shirin kai hare-hare waɗannan alamu haɗe da ci gaba da rage sojojin Amurka da ake yi a Iraki da kuma zagayowar ranar da wani harin Amurka ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar mayakan juyin juye halin Iran na Quds Qasem Soleimani na haddasa wani yanayi na yiwuwar Iran ta ɗau kasadar tafka wani kuskure na kai hare-hare a cewar babban jami'in sojin na Amurka wasu mambobi biyu na kwamitin majalisar dattawan Amurka kan harkokin waje sun yi ma gwamnatin shugaba Donald Trump ta yin wata yarjejeniya wacce za ta share fagen cire sunan Sudan daga jerin sunayen kasashen da Amurka ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci tuni ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta cimma yarjejeniya da gwamnatin Sudan ta yadda za ta biya diya ga iyalan waɗanda munanan har-haren ta'addancin nan na shekara ta 1998 da kuma 2000 da aka kai a Afirka da gabar ta tsakiya suka rutsa da su a madadin cire sunanta da kuma maida mata kariyar da take da ita a matsayinta na ƙasa mai yauci to amma wasu 'yan majalisar dattawan na Amurka na barazanar taka mai yarjejeniyar burki saboda za ta iya hana iyalan waɗanda har-haren ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 suka rutsa da su ɗaukar matakan kotu kan Sudan kotun kolin Amurka da goyon bayan ɗaukacin alƙalanta ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa wasu mutane uku musulmi waɗanda aka sa sunayensu cikin jerin sunayen waɗanda gwamnati ta hana wa shiga jirgin sama saboda zargin sun ki amincewa su zama masu tsegunta ma hukumar bincike ta FBI za su iya maka jami'an hukumar ta FBI a kotu kuma a biya su diyyar cin zarafi mai shari'an nan dan ra'ayin riƙau Clarence Thomas wanda ya fice wajen kare ƴancin addini shine ya rubuta matsayi mafi rinjaye yana mai cewa mutanen na iya maka jami'an hukumar ta FBI a kotu a matsayin su na daidaiku a ƙarƙashin dokar ƴancin addini na shekara ta 1993 dokar wacce ake kira dokar kare ƴancin addini ta amince mai ƙara ya buƙaci diyyar kuɗi saboda cin zarafi daga jami'an gwamnatin tarayya a matsayin su na daidaikun mutane abinda alƙali Thomas ya rubuta kenan a wani bayani mai shafuka 11 a ƙarshe ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙasar na iya sake fuskantar yaduwar annobar COVID-19 a karo na biyu yayin da wani jami'in gwamnatin ƙasar kuma ke cewa zuwa watan Afrilun baɗi ne za a iya samar da allurar rigakafi a ƙasar da yake magana a wani taron manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ministan lafiya Usagi Enehiri ya ce an samu masu ɗauke da cutar wajen 1,843 a makon jiya sabanin 1,235 da aka samu a makonni biyu da suka gabata mai yiwuwa muna kan hanyar shiga karo na biyu na fuskantar wannan annobar a cewarsa kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da Afirka ta kudu ta ce ta shiga karo na biyu na fama da wannan annobar
labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni ɗaya daga manyan dalilan da kan kawo asarar rayuka a Najeriya baya ga illa ƴan ta'adda shine hatsarin mota na kan auku a kusan duk wani a yankunan Najeriya jihar Sokoto na daga inda wannan kalubale yake afkuwa ga rahoton wakilin Muhammad Nasir
daga cikin hadoran mota da suka dauki rayukan ƴan Najeriya a baya-bayan nan sun hada da wanda ya faru a garin Tureta ta jihar Sokoto inda mutum 22 suka rasu kwana biyar kacal aka samu wani hadari a garin Gwarayo wanda ya halaka mutane 11 ko a wannan mako an samu wani hadari a garin Bodenga duk a jihar Sokoto wanda ya ci rayuwar mutum daya duk waɗannan haɗuran suna faruwa ne lokacin da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan kiyaye a ko haɗura ke cewa suna bakin kokarin su masu sharhi akan lamurra ne yau da kullun kamar Professor Bello Dodon Bada na ganin cewa akwai dalilai da ke kawo waɗannan haɗuran
tsofaffin tayoyi ne ba su iya sayan sababbi motoci sun tsufa lodi ya yawa sannan ga masu ansa kuɗin ga kan hanya sannan ga tsoro wanda ke hanya in ka kama hanya zuwa wani gari da aka in ka duba zuciya na canna wasa wasi wannan na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara kawo wannan hadari kuma su waɗanda da ke ansa kuɗi bisa hanya ma'aikatan da yake ba aikin da an ka aje su su yi kenan ba babu mai tsawata musu direba ko ya magana aikin banza yayi kana gani dare da rana wannan abubuwa tabarbarewa ne na al'amuran mushe kawo haka
duk da haka hukumar kiyaye a ko haɗura ta Najeriya ta ce ba waɗannan ne manyan matsalolin ba
sunana Muhammad Kaigama Kabo ne kuma sector commander hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa na jihar Sokoto direbobi dewa sau dewa zaka kai iya daga mar hannu yayi kaman zai taka ka kaga wannan barazana ake mana rayuwar mu na fi so mutum ya tsaya in yaga za a zalunce shi akan hanya ya zo mana office ya kawo mana magana mu za mu dauki mataki tunda mu muka tura yaran nan kan office ko to irin waɗannan su ne matsalan mu babba manyan matsalan mu shine rashin tsayawa na direbobi su kuma suna da zaton kan cewa in dai ka tsaya road safety to sunan ka kaka mu amma kuma ba haka bane
masu motocin sufuri su ma sun bayyana nasu dalili da suke ganin ke kawo irin waɗannan a ko haɗoran
sunana Sani Warayu chairman NATO Mungoro Bauchi Sokoto yau mutuna ya zama mai agwagwa da buji gobe zan direba sai ka ce an ka mai fasinja ya zo gaba bai san kaida tuki ba balle kaida hanya balle dokokin tuki da ya samu matsala za a ce member ne ko na NATO ko na union wanda shi wannan mutum ba shi da wuri ba shi union ba shi NATO ya samu matsala kuma sai ya dauki wannan abu dora mu kungiyoyin safi na sha wanda waɗannan abubuwa suna cikin wata kwariya gaskiya
so da yawa direbobi kan biyo dokokin da aka gindaya musu lokacin da suke a cikin tashoshi amma da zaran sun fita sai abin da su haga dama duk da yake kungiyar direbobin sufuri suna sa ido ga yadda suke tafiyar da al'amuransu
sunana Shu'aibu Huda mataimakin jami'an Najaha
ka san yanzu gobe kasar Badar Laya ba ko ina aka damar kan zo mu yi road blog ga wani muna kallo amma kasar Badar Laya ba yiwuwa ka zo cikin daji inda direbe tumaka tare shi
to menene mafita daga wannan matsalar
da gaskiya da riƙon amana kowa shi aiki ne bisa ga aiki ne wanda shi ke yi insha Allah yanka yaka Allah shi ko shi na taimakon mu
Karshen shekara lokuta ne da ake yawan samun tafiye-tafiye. Abinda masana ke ganin cewa kowa na da haƙƙi wajen kula da kiyaye aukuwa haɗura domin a gudu tare a cire tare. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Al'amarin da ke dangantaka da sufuri, gwamnatin Bauchi ta raba lamanin keke napep da wasu motoci don jigilar fasinja.
A kashi na farko don samar da irin waɗannan tallafi, Bauna Bala Muhammad ya rabar da keke napep guda 345 wanda hakan ya nuna cewar gwamna ya raba kekuna guda 1,000 a matsayin rance da waɗanda ba su da ayyukan yi a jihar. Bala Muhammad ya ce an samar da tsare-tsare masu sauki za su taimakawa matasa, don haka ya nemi haɗin kansu don cimma nasarar kyautata musu rayuwa.
Ba ma kawai maganar tattalin arziki ba ne kawai, akwai abu na haƙƙi, cika alƙawari, kyautata ma wanda suka kyautata mu a siyasa na. Muna kiran masu hannu da shuni da manya-manyan 'yan kasuwa da wanda Allah ya azurta da sauranmu 'yan siyasa da Allah ya ɗaukaka mu taimaka wa talaka, don talaka fa babu wani amfanin zaɓe a wurinsa idan ba zai samu abin da zai ci ba, ba zai samu rigan da zai sa a wuyansa ba, ba zai kai yaronsa makaranta ba. Duk lokacin da aka ce an bude makaranta to ana ihu. Wannan muna tunani don mu ma mun bi wayannan matakai mun san wahala da ake ciki a matsayina na ma'aikaci.
Shugaban ma ya fitar da aka kirkiro domin kula da zirga-zirgar keke napep da motocin da a manyan birane da kuma kasuwanni a jihar Bauchi. Ya komodo Ahmed Babatijani gamawa mai ritaya ya ce ana so a kawo tsari da kuma doka a harkar sufuri a duk faɗin jihar.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir ya kirkiro wannan ma'aikata domin a samu sahihancin a harkar sufuri a cikin jihar Bauchi, sannan kuma ya zamanto duk wuraren da muke da tashoshi, muke da kasuwanni wadda ba bisa ka'ida ba, da kuma mutane wadda yake sun je sun samu hanyoyi sun mai da su a wurin sana'ansu da sauransu, za a yi kokari a yi tsari.
Ya matsayin a chaba yanzu a jihar Bauchi,
har yanzu matsayin a chaba an tsaya da a chaba a cikin jihar Bauchi. Abinda ake ga mutane shine duka buranan da muke da su kamar su Azarai, kamar su Bauchi da sauran wurare kamar su Ningi da Misau da sauransu, amma sauran kayuka da sauransu duka abubuwan ne ake yin shi daki daki. Insha Allah wayannan dai ba a yi magana akan su ba, amma wayannan an tsaya da wannan abubuwa na a chaba a cikin jihar Bauchi. Dan haka ne mai girma gwamna ya sama musu keke napep guda 1,000, sannan kuma ya bada motoci guda 154 ba dan komi ba, saboda mutanen nan da aka hana su aikin a chaba a ba su wannan keke napep su yi wayannan abubuwa kamar yadda aka yi a Kano, yadda aka yi a Kaduna, yadda aka yi a sauran jihohinmu na Arewa.
Shugaban kungiyar masu sana'ar tuka keke napep a jihar Bauchi Abala Dauda ya bayyana jin dadi.
Mai girma gwamna sace kaddamar mana da keke guda 345, muka bada mutane ziya sace karo mana guda 645, sai aka sace karawa da motoci, kaga an kara fada da abun ne. To lalle wannan abu shi sa nake kara farin ciki na mai yawa, amma duk wanda ya saba wannan kaidodi da muka tsara na biyan kudin wannan keke, to gaskiya kungiya zata ya karba ta, ba wanda zai iya biya ko ta hukunta shi.
Abdulwahab Muhammad wala Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja, a birnin Kwani na jamhuriyar Nijar. Jihohi 8 na kasar na gudanar da taron bitar dokokin kare lafiyar muhalli da akan gudanar don gyaran fuska ga wasu dokoki ko manufofi su tafi daidai da zamani. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto.
A ƙarƙashin ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Nijar tare da tallafin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya PNUD da NDC, ana can yanzu haka otel Etran na garin birnin Kwani ana gudanar da taron da ya shahi jihohi 8 na kasar a bangaren noma, kiwo da gandun daji, inda za a duba kundi na kasa da ke magana akan canjin yanayi. Madam Ramatu Abba Kyari ita ce daraktan sashen da ke kula da duba yanayi.
Kunduna akan canjin yanayi shine ake cema contribution determine au niveau national. To kowace kasa tana da wannan kundu tun da milken Niger ta yi shi. Ana so kowace shekara biyar ana ƙara duba wannan kundu a gani duk inda abinda ya rage da ba a can da fari ba a lissafa da shi ba a sashi cikin wannan kundu, don a samu a yi aiki sosai bisan kan yaƙi da canjin yanayin. Jiha takwas duka takwas na Niger muka ga masu nan da mu wayar musu da kai bisan wannan kundu, yanda za mu yi mu duba shi don a samu a daidaita shi da kyau duk inda canda an su kuskure ko an su sabbi abubuwa da suka shigo canda da babu cikin wannan kundu mu sashi don mu samu mu yi ayyuka na wanda za a yi bisan yaki da canjin yanayi.
Taron nawa kana ne a garin birnin Kwanni abinda yasa ni tuntubi Lieutenant Colonel Iliyasu Musa shugaban ma'aikatar gandun daji na gundumar birnin Kwanni domin jin kowane irin farin ciki suke ciki ganin cewa an zabi garin nasu domin karbar wannan taron.
Mutane sun zo muna da kowace jiha ta nan Nijar, an zo tsakanin ma'aikatar gandun daji, tsakanin ma'aikata mai kula da makamashi da ma'aikata mai kula da harkar kiwo da harkar noma a taro a nan birnin Kwanni. Mun yi horin ciki sosai.
Shin wani taimako ne wannan ganawar ta duba wannan kundi wanda ke magana akan matakan da ya kamata a ɗauka a jamhuriyar Nijar domin tunkarar canjin yanayi a cikin nasu ayyuka ta duba da waɗannan matsaloli da suka kaima kowa karo na canjin yanayi? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Madam Mokhtar Salamatu, mataimakiyar shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta jihar Agadez.
Sabo ne gare mu, inda wanga a tele shi zai ba mu dama mu gane menene yake nufi kuma menene revision kin tashi da za a yi nan ne a lokacin nan ne za mu samu in mun san ko menene kundin da yake nufi mu samu mu gani karin da muke iya bada mu ma wajen kiwo amfanin da zai kawo muna.
Bikin soma wannan taron ya samu alertar wakilin shugaban gundumar birnin Kwanni da wakilin sarkin birnin Kwanni da na sarkin Fulani da shugabannin rundunonin tsaro na birnin Kwanni. Haruna Mamman Bakon, sashen Hausar muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Yanzu ga Hassan Mai Nakaina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba wani cacar baki ne da ya barke tsakanin kungiyar Amnesty International da rundunar sojojin Najeriya. Aika-aikar 'yan bindiga dadi a jihar Niger da kuma yadda talakawan yankin ke ci gaba da ɗanɗana kutsar su daga hannun 'yan bindigar. A cikin rahoto mai shafi 60 da kungiyar Amnesty International ta wallafa cewar tsofaffi na ɗanɗana kudinsu a tarzomar Boko Haram da ke ci gaba da ruruwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya a hannun sojoji da ma'aikatan kungiyar Boko Haram. Rahoton ya ce sojoji na gallazawa tsofaffi da ke kaiwa ga mutuwarsu a wannan lokacin, al'amarin da rundunar sojojin Najeriya ta ce ba gaskiya ba ne, in ji Navy Commander Abdusalam Sani da ke zama kakakin rundunar.
Wato abin da muke cewa shi ne, wato rahoton da su Amnesty International suka bada, wato rahoto ne wanda ba shi da tushe kuma ba shi da alaman gaskiya a cikinsa. Mun duba wannan rahoto wato daga page 1 har zuwa page 69 kuma mun ga abin da suka rubuta, wanda diyoncin abin da suka faɗa wato kazafi ne da kuma ƙarya da suke ma kuma sojan Najeriya. Haka zalika, idan aka duba wato shi rahoton na Amnesty International, za a ga cewa akwai inda suke cewa wai sojojin Najeriya sukan je ƙauyuka su kashe tsaffi da ƙananan yara. To wannan abu su kansu tsakin da aka yi hira da su sun ƙaryata wannan cewa sojojinmu suna zuwa su hallaka su, wato har sukan ma faɗi yadda su 'yan Boko Haram ɗin sukan je garuruwan nasu sukan ce masu su zo suna su kakkashe su. To idan har za su kawo irin waɗannan hujjoji a cikin rahoton nasu, me ya alakanta wannan rahoto da abin da suke zargin hukumar sojan Najeriya suna yi? Hukumar sojan Najeriya tana amfani da dokoki ne na ƙasa da ƙasa da kuma dokoki na wato kwantar da tarzoma da yaƙi, wanda muke cewa rules of engagement. Kuma mun yi amfani da waɗannan kuma muna kan amfani da su a kan yadda muke gudanar da yaƙunanmu. Saboda haka zargi ne wanda ba shi da tushe, amma sun fito ne domin su wato su muzanta ma gwamnatin Najeriya da hukumar sojan Najeriya. Me yasa su Amnesty International tunda suke ba su taɓa fitowa suka yi condemning yadda su Boko Haram suke kashe mutane ba, sai dai in har sun ji jita-jita ko kuma sun ƙago labaransu akan hukumar sojan Najeriya sai su fara wato bayyana shi kuma ba tare da tushen gaskiya ba? To a takaice, abin da muke kira ga 'yan Najeriya shine su wato watsi da wannan rahoto da su Amnesty International suka gabatar, kuma su gane cewa waɗannan Amnesty International ɗin ba wai taimaka ma Najeriya suke ba wajen fitar da irin waɗannan rahotanni marasa tushe da kuma ƙarshen gaskiya.
To ko ta wace fuska masana ke kallon wannan takaddama? Dr. Yahuza Ahmad Geso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Zance ne mai matukar sarkakiya. Na farko dai guraren da ake kai hari a guraren nan duka inda ake fadan nan na tsakanin Boko Haram da sojojin Najeriya. Babu wani tabbaci takamaimai na cewar ana tantancewa ko a tsaftace yanda ake kai harin ballantana a ci ko ana samun su wato tsofaffin nan su tsira. Musamman kuma idan ka dubi cewar su ƴan Boko Haram da sanda suka yi harin suna yin kan mai uwa da wabi ne. Yayin da suka yi kan mai uwa da wabi kaga ba a tantance tsofaffi da yara da mata waɗanda yaƙi bai yarda a taɓa su ba sai in bisa wasu dalilai bayyananu. To saboda haka martanin da su sojoji suka maiwa da ita Amnesty International da kuma duk wanda yake tuhumar haka yana iya zama akan gwiwa ta daidai kuma mafi yawanci yana iya zama akan gwiwar ba daidai ba saboda harin idan an tashi kaiwa ba tantancewa ake ba hari ne na kan mai uwa da wabi musamman inda ake fasa wato bama-bamai da sauran wato abubuwa masu wanda ake harbuwa daga nesa wanda zai iya shafar tsofaffi da sauran makamantan su kuma hararan nan da wanda aka kai a duka gura wanda bangarorin biyu suka kai an samu tabbacin cewar an kashe tsofaffi din dan haka wannan ita ce shaidar mu kuma ita ce abin da mu zamu iya dogara da shi
yanzu kuma sai jihar Niger inda aikayarkar ƴan bindiga dadi a cikin jihar ke ci gaba da sa jama'a cikin zaman dardar inda ƴan bindiga ke ta kai harare matsalar da ta zama ruwan dare al'amarin kuma da ke neman tsayar da al'amura cik a jihar sannan manoma sun gaza ɗebe amfanin gonar su A bayanan da ƴan bindiga dadin sun aukawa garin Mushishi inda suka yi kashe-kashe da kuma sace kalan wasu mutane kamar yadda Honorable Suleiman Usman Dalagu wanda ke zama shugaban karamar hukumar ke yin karin bayani.
Amma an gama sallar magaruba a gaban sallar isha'i aka kira ni aka ce bandits masu garkuwa da mutane sun shigo cikin Mushishi cikin tsakiyar Mushishi opposite PUBA United Bank for Africa a nan ne cikin jama'a ne suka dunga halbe suka halbe ƴan mata guda biyu ɗaya ana ce mata Aisha mai shekara 15 ɗaya ana ce mata Sumayya mai shekara 14 suka halbe su har lahira sannan suka je gidan wani inyamuri da ke nan bakin titi yana da shago suka neme shi ba su gan shi ba suka dunga halbe suka dauke ɗaya daga cikin ƴan mutumin suka sa kan mashin suna halbe suka bi dare suka wuce so immediately mun musa ƴan sanda da ƴan civil defense da vigilante local vigilante sun hau masu suka sun bi su wannan hanya da suka bi wayannan mutane babu labarin su fa wasu ƴan bangar ma da sanin suka dawo da suka shiga daji neman su an bi sawu ba gane ne suka shiga ba suna kaga wuce local government tana da boundary da local government kusan hudu
wannan kuma wani gano ne ba jiyo ba
misalin karfe 8 na dare ne a nan mashigan Ushishi nan wurin babban garejin da cikin garin Ushishi sai aka fara jin halbe daidai wani waje shagon wani dan kasuwa wani inyamuri ana ce mashi Akuya suka zo da mashin guda biyu suka ta halbe a sama sai jama'a suka dan wawace suka je suka yi dariji a tsaye da shugaban jama'a ba su wuce ba sai suka kara halbe suka ta bi daga kasa suka halbe jama'a suka wace suka shiga shagon suka anshi kuɗi suka wuce da yaron shi guda daya to a sanadin haka ne mutum mun dawo sai muka ci mu ƴan mata biyu ko sai sun mutu da halbe ta kai guda halbe ta ki
a kananan hukumomin Bosso da Shiro Roma harare ne ƴan bindiga ke ci gaba da kaiwa a halin yanzu kamar yadda waɗannan mazauna garin ke mana ƙarin bayani
ranar Laraba misalin ƙarfe 10 wani ba Allah ya ji ga kota daji to cikin dajin nan bai dawo ba ba ki ba alama kai sa'ilin nan ƴan uwa har mangarba ta suka bi shi su gani ko za su samo shi kawai sai suka ji kalin bindigogi ta suka dawo a washe garin jiya kenan aka taru ana son a tafi dajin Adiba menene ya gagara ƙarfe 10:11 na dare ba Allah na sa gangaro su biyar da AK-47 suka samu wani ba Allah da hillaci gidan shi ana ce mishi gana'i suka haɗe ya tashi su tafi da shi daji ya yi kinnabin sai ce baya zuwa saboda duk abin da faru gari shi ya san daga Allah ne suka ce tsugunna suka ce tashi suka ce ya wuce suna ba da ba su kalmi ta bindiga abin da ke faruwa yanzu gonakin mutane suna daji wallahi mala ana son a je a yi girbin da ya gagara
na da jawo shi Muhammadu Giwa kuka to abin da ke faruwa a yankin mu abin yana soye ya ma ji karfin tsakanin karkara domin ba zan ce a yankin mu kasan gwari ba kadai a musamman a bangaren Niger da ma ji karfin kowa din kamar da nake domin a bin takeici ne irin wannan abun da ya taso kwanan nan har ya kasance yau mutum baya kwana gidan shi ya rike ido a sarakuna ma haka abin takeici a waye gari har a ce wai an zo an dauke mutum a kullun ba rana guda wanda ba dauke mutum a yi jinga da shi mutanen sa biya kuɗi.
Abin ya faru da kai ne yanzu ko ko wani hali?
Ya faru da mafi kusa da ni domin kawuna ne da wanda abin ya faru da shi da uwarsa da mafiyana da shi uwarsu ɗaya ne ubansu ɗaya ne.
Na'am, wani gari kenan?
Nan kasan ajami rayi fiye da mutum 20 suka shigo dakin shi suka dauke shi suka tabbatar da cewa sun tafi da shi a shekaran jiya da suka soma suka ce suna son idan ana son ransa a biya miliyan 10 suna hankali yau an waye gari har yanzu mutanen da ranan gane aka tuntube su suka ce su bazan su tabbatarwa mutanen mu a wanda suke neman ransa ya biya miliyan 4 in ba za a biya ba ko ranka ko miliyan 4 wanda muke so a yi an shafaɗe ko ba a son arewan ne ko ba a son yan arewan ne ko ba a son kuma mutanen Naija ne.
Ire-iren waɗannan labaru dai kullum ke fitowa daga dukkanin sassan arewacin Najeriya duk da cewar gwamnati na cewar na iya bakin kokarinta, amma har yanzu jama'ar na cewar ba su gani a ƙasa ba wa'ance da kare ana buki a gidansu. Masu sauraro duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shirin na wannan mako a halin yanzu. A madadin wakilinmu na jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci yayi na sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na ci gaba da kawo kungiyar ta'addancin nan ta Al-Qaida har-hari da mukarrabanta da suka hada da Al-Shabab. A baya-bayan nan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana shugabannin kungiyar Al-Shabab Abdullahi Usman Muhammad da Malim Ayman a matsayin manyan 'yan ta'addan duniya. Abdullahi Usman Muhammad, wanda aka fi sani da Injiniya Ismail, shi ne babban masani kan abubuwan fashewa na Al-Shabab wanda ke da alhakin kula da ayyukan kungiyar 'yan ta'addan da kera abubuwan fashewa. Shi ma mashawarci ne na musamman ga wanda ake kira Sarkin Al-Shabab, kuma shi ne shugaban reshen yaɗa labarai na Al-Shabab da ake kira Al-Qataib. Malim Ayman shi ne shugaban kungiyar Ja'ish Ayman, wata kungiyar Al-Shabab da ke gudanar da hare-haren ta'addanci da ayyuka a ƙasashen Kenya da Somalia. Ayman ne ke da alhakin shirya harin da aka kai a watan Janairun 2020 a sansanin Simba da ke Mandabe a ƙasar Kenya, wanda ya kashe sojan Amurka ɗaya da wasu 'yan kwangilar Amurka biyu. An sanya kungiyar Al-Shabab a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a cikin watan Maris ɗin shekarar 2008, kuma tana ci gaba da yin barazana ga zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a Somalia da kuma Kenya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cikin wata sanarwa cewa Amurka ta kudurci aniyar dakile hanyoyin samun kuɗaɗen shiga na Al-Shabab da hana ta damar ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da kuma tallafa wa gwamnatin Somalia wajen dakile kuɗaɗen 'yan ta'addan. Wannan na buƙatar aiki tare da ƙawayenmu don rage ƙarfin kungiyar da ayyukanta da yaƙar tasirinta a gabashin Afirka. Sakamakon anyana sunayen a matsayin 'yan ta'adda, an haramta wa duk wani ba Amurka yin wata mu'amala da Muhammad da Ayman da kaddarorinsa da ke ƙarƙashin ikon Amurka. Ƙari kan hakan, laifi ne cikin sani a yi ƙoƙari ko haɗa baki don samarwa da ƙungiyar Al-Shabab tallafi. Ayyana sunayen na daga cikin babban yunƙurin magance ta'addanci a ƙasashen ƙetare, inji Nathan Sells, mai shirye-shirye a yaƙi da ta'addanci. Mun kawo dukkan kayayyakin aikinmu ga wannan yakin, ba wai kawai takunkumi ba, har ma da musayar bayanai da dakile musayar sakonni da hana yin tafiye-tafiye da kuma yin ƙawance don kare wasu ayyukan ta'addanci masu sauƙi. Self ya ƙara da cewa Amurka a shirye take da ta tunkari duk wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasashen waje da ke yi wa 'yan ƙasarmu barazana da muradunmu na ƙasashen waje ko ƙawayenmu. Muna da niyyar wargaza barazanar 'yan ta'adda kamar Al-Shabab ta hanyar ayyana su, kuma waɗannan matakan za su yi hakan. Sharhin murya Amurka na yau kenan. wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdullahi da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.